Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Maryam Dauda ga kanin labarai. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya na wani zama na gaggawa yau Laraba don tattauna batun harin guba da aka kai a Siriya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da yawa. Gwajin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa ta yi yau Laraba na nuna alamun sojojin kasar sun fara daukan matakan kariya daga barazanar harin bazata daga Amurka. A Somalia kuma akalla mutane 7 sun rasa rayukansu a yau Laraba bayan da wata mota dankare da ababen fashewa ta tarwatse a wajen wani gidan cin abinci a Mogadishu.
To kanin labarin kenan. A cikin wannan shiri yau Laraba ta ba ranar samu 4 ga watan Afrilun shekara ta 2017 muna da rahoto akan zargin rashin biyan waɗanda aka dauka aiki sakamakon shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ballo da shi domin rage zaman kashe wando da ake cewa end program. An samu bulla annobar sankaro a kasar Ghana. Za ku kuma ji cewa
hakika da an yi wasi da mu. An manta da mu ba kamar ba mu yin kasa ba. Amma duk wanda ya san jiya da yau ya san an yi canje.
Alhaji Kashin Shetima gwamnatin jihar Borno yake bayanin yadda al'amura suke a jihar Borno a yanzu. Kamar kuma kowace ranar Laraba za mu gabatar da himma ba ta da rago.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya na wani zama na gaggawa yau Laraba don tattauna batun harin guba da aka kai a Siriya wanda ya kashe mutane da yawa a daidai lokacin da duniya ke allaware da wannan lamarin. Wakilai da jami'an diplomasiya da kuma ƙwararru na ɗora laifin abin da ya faru a garin Khan Sheikhoun akan dakarun shugaba Bashar al-Assad da ƙawayensa na ƙasar Rasha. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce waɗanda harin ya shafa na nuna alamun sun shaƙi gubar da ke janyo illa ga jijiyar ɗan adam. Haɗakar ƙungiyoyin ba da agaji daga ƙasashen yammaci sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya kai 100, mutane fiye da 350 kuma sun samu raunuka daga gubar. Rasha dai ta musanta taka rawa a wannan mummunan harin, tana mai cewa jiragen yakin Siriya ne suka kai hari akan wata ma'adana ko masana'anta mai ajiye makamai masu guba mallakin dakarun 'yan tawaye. Gwamnatin Siriya ta nana ta cewa bata taba yin amfani da makamai masu guba ba akan farar hula a duk cikin shekaru 6 da aka kwashe ana yaki.
Gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi yau Laraba a kusa da sansanin jiragen karkashin ruwa na kasar da ke Simpo na nuna alamun sojojin kasar sun fara daukar matakan kariya daga barazanar harin bazata daga Amurka. Dakarun Amurka da na Koriya ta Kudu sun gano cewa an harba wani makamin mai linzami guda daya da safiyar yau a kusa da Simpo da ke kudancin lardin Hamgyong da ke gabashin kasar. Nazarin farko da aka ya nuna cewa makamin samfurin KN-15 mai cin matsakaicin zango ne aka harba. Sai dai kuma rundunar tsaron sararin samaniya da ake cewa NORAD ta ce gwajin makamin da aka yi daga Koriya ta Arewa bai wata barazana ga nahiyar Amurka ta Arewa ba. Ita ma majalisar hafsoshin sojan Koriya ta Kudu ta tabbata cewa Koriya ta Arewa ta harba makamin da aka ce ya yi tafiya mai nisan kilomita 60.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 7 sun rasa rayukansu a yau Laraba bayan da wata mota dankare da ababen fashewa ta tarwatse a wajen wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin Somalia. Wurin cin abincin na kusa da ofishin ma'aikatan tsaron cikin gida da ta kula da harkokin matasa da wasanni. Ya zuwa yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin, amma ƴan kungiyar al-Shabab masu da tsauran ra'ayi dake da alaka da al-Qaida sun sha kai makamantan waɗannan har-haran a baya.
Kwamitin bincike a ƙasar Russia ya ce ya kamata mutane shida ƴan ƙasashen Asia ta tsakiya a birnin St. Petersburg bisa tuhumar su da bada tallafi ga ayyukan ta'addanci. Kwanaki biyu bayan mummunan harin da aka kai a wata tashar jiragen kasa ta karkashin kasa a birnin, ana zargin mutanen da laifin sanya mutane daga yankin tsakiyar daga wato yankin shiga kungiyar ISIS da wasu kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi daga shekara ta 2015. Amma kwamitin ya fitar da wata sanarwa mai cewa ba a samu wata hujja ba da ke nuna mutanen da aka kama na da alaka da harin bom din da aka kai a birnin na St. Petersburg wanda ya kashe mutane 14, fiye da 10 kuma suka jikkata. Masu binciken kasar Russia sun gano cewa Al-Kabazon ya liwa dan shekara 22 da haihuwa, haifaifen Kajistan shine maharin da ya kai harin kunar bakin waken.
Wani dan kunar bakin wake ya kashe akalla mutane 6 a gabashin Pakistan ciki har da sojoji. Hukumomi sun ce an auna wata mota ne da ke dauke da jami'an kidaya a Lahore, babban birnin lardin Punjab mai mafi yawan jama'a a kasar a harin na yau Laraba.
Labarin duniya kuka gama ji. A yayin da a yau Laraba aka bada rahoton cewa za a kaddamar da yin allurar rigakafin sankaro a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya da aka samu bulla annobar cutar, sai kuma aka bada rahoton cewa a kasar Ghana ma an samu bulla annobar sankaro kamar yadda abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya jiyo mana.
Hukumomi a birnin Kumasi sun tabbatar da yaran makarantar Kumasi Academy Senior High School da ke jihar Ashanti guda 4 da suka mutu cutar sankarau ce ta kashe su. Gabaki daya an samu labarin yaran makaranta 26 ne da aka kai su asibitoci daban-daban na makarantar suna dauke da cutar sankarau, wanda guda 4 a cikin su sun riga sun mutu. Ministan jihar Ashanti Simon Mensah shine ya bayyana haka a lokacin da yake jawabi ga manema labarai a haraban makaranta a birnin Kumasi yau da safe. Ministan ya ci gaba da bayani yana cewa inda mutane hudun da suka mutu an kai su asibiti guda ne, to da an gano kullawar cutar tun da wuri-wuri. Da yake jawabi da harshen Ashanti, ministan jihar Ashanti cewa yayi
committee ya na yarano epidemic management committee epidemic and yobu one
yace akwai wani committee mai kula da bullar annoba a hukumar kiwon lafiya a matsayin gunduma da jiha da kuma kasa baki daya, kuma suna nan suna tattaunawa da masu ruwa da tsaki a wannan al'amari don daukar matakai na gaba. Ministan ya kara da cewa jihar Ashanti da ada ba a santa da wannan cutar ba, yanzu ta fara samun sankarau sakamakon lalata gandun dazuka wanda ke yin sanadiyan dumamar yanayi kamar arewacin kasar.
Ya experience weather anosi au fomba reality ni bob a decide the bob sirimu
ce muna samun yanayi mai zafi, rana kan yi zafi kamar yadda yake yi a arewacin kasar. Da haka kamar yadda muke gani da farko, arewacin kasar kadai ne ke samun bullar cutar sankarau, yanzu wannan abu ya canza. Cutar sankarau na bana ya canza salo, kamar yadda wani likita mai suna Salihu Ibrahim Kwaifa dake aiki a asibitin Wuse District Hospital a birnin tarayyar Najeriya Abuja ya shaida wa abokin aikin mu Usman Ahmad Kabara a baya cewar
wato yadda Allah ya kasar mu kamar afirin arewa, wato akwai wani yanki ne na nahiyar Afirka wanda ke yamma za a ce ga hamada sub-Saharan Afirka wanda ya taso daga wajen Senegal, sama Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, har Cameroon. Shi wannan yankin layin ana ce da shi wato layin sankarau, wato meningitis belt. Saboda yanayin kura da kafa daga hamada da yanayin zafi, yanayi ka canza na a yi sanyi, a yi hunturu, a yi zafi. To shi wannan belt din shi ne dama aka san cewa da wannan ciwon sankarau ita a gaba shi wannan yanki gaba daya ba Najeriya kaɗai ba, har wasu makwabtan kasashen Afirka wanda ni mai yanki waɗannan. To dama shi yakan zo a matsayin annoba ne, ko lokaci ta yi ƙarfi ta yi tasiri, lokaci ta zo kawai sha ta wuce, to kuma dai tabbata ta yi tasiri da yawa. To babban abu shi ne faɗakarwa.
Madalla wasu waɗanda aka dauka aiki gargashin shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da shi na rage zaman kashe wando tsakanin matasa da ake cewa N Power sun yi zargin cewa kimanin watanni 5 kenan ba a biya su ba kamar haka.
Eh gaskiya ina daya daga cikin waɗanda suka samu gajiyar wannan abin kuma ina yi wa gwamnati fata na alkhairi da godiya. Sai dai ko an samu matsala gaskiya har yanzu wajen wata 4 ba a biya mu ba. Ba wani matsalar komai na details din mu. Mun ma kai complain haka muka kai still sun ƙara karɓa fatura to har yanzu dai muna ta jira shiru. Muna roƙo gwamnati za ta duba wannan abin dan Allah.
To kai kuma Malam Musa game da wannan matsalar me zaka ce?
Eh to alhamdulillah kana ɗaya daga cikin waɗanda suka sami wannan dama ta samun wannan aiki da gwamnatin tarayya ta kirkiro shi ko kuma ta fito da shi ma'ana yan fawa. Matsalan mu shine gaskiya mun samu matsala na delay na payment delay wanda kudin da ake biya kowanne ma'aikaci wanda gwamnatin tarayya ta tabbatar ta kirkira na wannan yan fawa mu ba mu samu ba tun da aka fara.
Kamar watanni nawa kenan?
Yanzu dai muna wata na 4 ga kuma mun shiga kusan wata na 5 yanzu mun tunda muna cikin watan 4 yanzu wata 5 kenan amma dai mu wata 4 ba mu samu ba.
Tunda kuka fara ba a biya ku ko CC ba?
Tunda muka fara ba a biya mu ba abin da aka ba mu.
Kuma kun tabbata bayanin da ake nema na lambar ku na banki da sauransu din kun bayar daidai?
Komai da komai mun bayar mun je mun yi tick updating duk abin da ake cewa a je a sa ko ai updating din mun yi mun sa ba wani abu da muke da matsala da shi akai.
To mataimakin shugaban Najeriya shine ke kula da wannan shiri na N Power. A saboda haka na tantubi Malam Hafiz Ibrahim daya daga cikin wakilan kwamitin gudanarwa da tsare-tsare na shirin na N Power kuma daya daga cikin hadiman mataimakin shugaban Najeriya ga abin da yace.
Ba duka bane suka samu matsala yawanci wanda suka samu wannan matsaloli din an ji an bincika zaki ga wayansu saboda sunayen su be corresponding da ainihin abin da suka cike ba wayansu su kuma abin da suka sa daga baya suka dinga koma suna kokarin su canza ko wayansu za su canza bankuna ko in ce za su shi sa tun a lokacin aka dinga sanarwa aka ce an bude wannan shafi duk wanda yake da koke-koke da yaje ya tura domin gyara yanzu kamar misali a jihar Kano muna ta receiving wannan koke-koken wayansu za su ce ai sunan da ke ID card din su ba shine sunan da suka yi applying ba saboda haka duk wannan ana son a tara koke-koken lokaci ɗaya domin a yi resolving din su kamar akwai jihohin da lokacin da aka fara wannan tsari suka fuskanci irin wannan matsala amma yanzu tuni an biya su kowa ya karɓi kuɗaɗen sa haƙƙin sa so wayannan an san da wannan matsala ta dangane da biya amma laifin ya fara ne daga su kansu wayannan wanda suke cin suka fara cin gajiyar shirin wanda Allah ya yarda na tsantsan kan lokaci su fara samun kuɗaɗen su as long as sun yi wannan gyare-gyaren aka sanar su tunda an bude shafin aka ce kowa ya je shi tabbata da gyare.
To Malam Hafiz wannan bayani da kai duka din na tantambayi na yi hira da mutane biyu na kuma tambaye su nace sun tabbata sun ba da bayanin nan da aka nema ba su canja komai ba sun dage akan cewa ba abin da suka canja kuma sun kai koken su ga waɗanda ke kula da wannan shirin na jihohin su amma har yanzu ba a biya su ba.
Eh shine kamar yanda ne muke bayani nace tabbas matsalolin sun fara daga tunda akwai waɗanda ayi ana biyan su kin ga da matsala ce da ta shafi gaba daya kasar za a yi complaint cewa ba a biya amma tunda har waɗansu ne suka faɗa kamar yanda na ga muke an bincika din an tabbatar zaki ga matsalar daga wurin su tunda ana kan gyarawa kuma mun ga musu kowanne ya koma wurin shi focal person wato yake kula da wannan shiri a jahohin su wanda waɗansu sun je kamar yanda na ba ki misali da jihar Kano akwai ɗan kamar local government sun kumbotso da daga yawan su matsalolin daga wurin suka fara sun je kuma ana kokarin a gyara in Allah ya yarda.
A saboda haka dai an gyara za a biya su insha Allah ko?
Sosai insha Allah. Ai kin san tunda ake shiri gwamnati take shiri ba a taɓa shiri irin wannan ba wanda kowa ma bai san kowa ba ba shi da kowa ya shiga wannan shiri kuma yana amfana da wannan shiri. Ai kin ga sai dai a ce alhamdulillah.
Malam Hafiz Ibrahim kenan. Shin wani mataki kuke ganin ya kamata gwamnati ta dauka domin inganta wannan shiri? Muna son mu ji shawarwari da ra'ayinku a shirinmu na karfe 9:30 na dare idan Allah ya kai mu. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwanaki mun samu damar zantawa da gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima akan yadda al'amura suke a jihar Borno a yanzu idan aka kwatanta da da.
Hakika da an yi wasi da mu an manta da mu ba kamar ba mu yin kasa ba amma duk wanda ya san jiya da yau ya san an yi canje shekaru biyu da suka wuce baka isa kai bacci a cikin garin Maiduguri ba hanyar di kwanan ba za ka wuce gowon ba in za ka yi ta biyu dalwa ce karshen mu ta hanyar bama ba za ka wuce kwandu gaba ita ce karshen mu da kasan Boko Haram haka kuma hanyar mangunu ba za ka wuce tungushe ba hanyar daya kacilce inda ake shiga Maiduguri ta hanyar Kano ita ma jefi jefi ana kawo hari in dai kai mutum kai asalin mutumin Borno ne babu komai tsakanin mu da President Buhari illa mu ce mishi mun gode in dai kai dan Borno ne
ka san akwai mutane da yawa tunda akwai wani wanda yake ganin cewa ma ranar da aka rantsar da Buhari duk matsalolin shi ta duniya sun kare su har yanzu suna ganin cewa ba abin da aka tabuka
wayannan mutanen jahilai ne don bata abu a cikin minti guda zaka bata abu jara ita ce za ta dauki lokaci amma ka san shani dan adam da kure kure da maganganu kankana na ba za su kare ba amma mu mun yi imani muna da masaloli ba shakka amma mu mun yi imani muddin in Buhari ne yake shugabancin kasan nan babu wani maluki da zai hana mu samun taimako insha Allah mun yi imani zai taimaka mana kuma insha Allah za mu gina Borno
ke fuskanta
babban masalolin kamar yadda na faɗa da fari Boko Haram sun kona dispensary da babban asibiti 201 yanzu haka muna gina asibitoci sabbi don wallahi banda asibiti dake biyu dake Bayo da Shani da Kwaya kusar babu ni asibitin da Boko Haram ba ta taba ba har na Chibok har na Askira Uba har na Goza duk ba inda Borno Boko Haram ba su kona asibiti ba ba su dauki ganima ba amma babban abin shine duk inda kana da niyya kuma ka sa karfi in Allah ya yarda zaka samu nasara bisa ga abin da ka sa gaba
to muna godiya matuka da samu wannan tattaunawa da mai girma wannan jihar Borno Alhaji Kashim Shettima mun gode kwarai da gaske
to ana tare ne sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Ladan Ibrahim Ayowa zai gabatar da himma ba ta da rago.
Himma ba ta da rago.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta da rago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Alhaji Sa'adu Maso Kano. Kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu yake muna bayanin cewa sana'o'in da yake yi anan ko a gida Najeriya ko Ghana zai iya yin su wato tuki da aikin tsaro kamar mai gadi amma sai dai na ce masa kare man tafi cewa tsarin yadda ake gudanar da waɗannan sana'o'i gida sun sha bamban da nan amma sai Alhaji Sa'adu ya ce da ni
to shi yasa nake ce maka sai ka dauro an dauro ana neman ka kayin ai dole da kai sai kai aiki taimaka
to wani abu da zan so in ji daga gare ka tunda kai ka dade nan kaga yanzu saboda kwarewan da kai da kyakkyawan mu'amala da kai da kamfanin nan na tsaro wani zai iya zuwa ya amfani da sunanka a dauke shi aiki amma ka kwatankwacin gida Najeriya ko ana iya samu haka na amma zai zamanto koda kana da takardar shedan kai karatun ne sai ka san wani ya sa maka hannu koda kana da kwarewan nan akwai irin haka na cikin waɗannan ayyukan da kai akwai inda kai karo da irin haka
a ina nan ba haka ai ilimin ka ke gwadawa duk wani wanda zai sa maka hannu ga ilimi ya gwada kai gwaji an samu sa'an gwajin kai ka pass an baka shahada to wa kuma kake son zai zai sa maka hannu nan babu ko su ma gida da suke neman wani ya sa hannu ai dan dai ake dai wasu ba adin mutane ne da ke neman na goro ai su ba dokan lalle sai mutum ya sa maka hannu bane idan mutum bai ilimin abu ba sai in je kai wani ya sa ni hannu a cikin aikin an doke ni aikin me zan yi kenan ai shi me zan yi
to kila zamanin ne yasa kake da irin wannan ra'ayi, amma baka ji ana samun irin haka a gida?
Wallahi ana samun, to amma ba daidai bane. Ya kamata mu dinga hakuri, muna dogaro ga Allah da zai sa yara kuma su dinga yin karatu. Yaro in ya tashi ya san bai yi karatu ba, abin nan da zai yi na karatu ne ba zai samu ba. Zai mata ma uwayensa biyu ya ce lalle ni ma akai makaranta don me, saboda in samu gobe ni ma in shiga tsara wanda kowane aiki ne zan iya shiga in nema da kaina in samu, ba sai dai ina da hali ko kuna da hali ba. Ai ba abu duka ake sa ke hali ya shiga gaba. Abin da ni naga ya dace ne nemi mutum mai hali ya ba da reference naka, shine a unguwanku in za a dauke ka aiki, in ana ganin kai ba yaron kiki bane, to akwai wanda ya san ka, ya lazamce ka, ya karance ka, shine zai sa hannu ya gwada yanda kake. In an dauke ka, dauke ka, ba dauke ka bari. Amma dai an gaya musu gaskiyar magana ga yanda kake, in ma kai mutumin kirki ne, in ma kai ba mutumin kirki bane.
Magana da ka dan tabo can da farko,
to
farko-farkon da muka fara wannan tattaunawa shine batun addini.
To
nan ƙasa ce mai yanci da ta ba kowa yancin ya yi irin duk addinin da yake so. Ya kake ganin mutanen da suke da bambancin addini da su waɗannan masu ƙasan, wurin ba su daman su yi addinin su?
Wallahi wannan ƙasa kana ji ko ladan? Shi dai mutum ya zarge ta a banza, wanga ƙasa da muke ciki ƙasa ne mai albarka. Ni ban ga inda aka ce ma wani kai addinin shi ba. Ban ga inda aka ce ma wani kai addinin shi ba. Kuma ga masallacin mu, ga masallacin ya muna addinin mu. To lakin mutane ne daga baya masu ƙarfafan addini suka zo da wasu bayanai a kashe wan, a kashe wan, a yi ma wan. Shi ya kawo ma wayan ga mutane yau kaga suna ƙarfafa ma mutane, suna kunta ta wani abu. Amma inda za mu zauna lafiya, yanda Allah yake ka zauna lafiya da kowa, horo na manzon Allah, ba wanda zai samu matsala da wannan ƙasa. Duk da dai ba son addinin namu suke yi ba. Yau inda aka kai yau nan cikin Bronx da muke ciki, ban ga masallacin da suka je suka ce a kulle, saboda musulunci ne a kulle, ba su so a kulle ka yi sallah ba, babu. Haka dama manzo Allah ya ce mana, kasan da ba hana ka addini ba, haka san zaman ka ne, ba hana ka addinin ka ba. To ka ji.
To wani batu kuma to shine, duk da yake ka ce iyalinka suna gana, ya kaga tarbiyyar yara a nan?
Tarbiyyar yara a nan bai dace da irin namu na musulunci ba. Mu an hore mu tarbiyya na musulunci, ka bi uwa, ka bi uba, ka bi iyayenka, ka bi malamanka, ka girmama na gabanka, ka san mutuncin kanka, ka tausaya ma na ƙasa da kai. Su ko nan ba haka bane. A yaro da babba da mace da namiji, babba da yaro, kowa ɗaya ne. Constitution ake bi. Saboda haka in dai baka bi constitution shi ba za ka samu matsala da su. Za ka yi babban samun matsala. Amma in dai tarbo ne, tarbiya ne, to kuma fidda wannan zance, wallahi bai basu yi ɗaya da mu ba ko alama.
Kashi, lokaci ya ɗaga mana hannu. Masu saurare, a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe. Yanzu a madadin baƙon namu Alhaji Sa'adu Maso Kano da Salamu Abu da ya daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
To da farko wasiƙarka ce Nasiru Adamu Kainuwa, inda ka rubuto mana cewa ya kamata majalisar sanatoci ta sauya hanyar ladabtarwa, in akwai wata hanyar maimakon dakatarwa a rika amfani da ita, domin idan aka dakatar da mutum tamkar yankin da yake wakilta aka dakatar. Jiyoyin Hausa, Allah ya ji kan waɗanda suka rasu a sanadiyar kamuwa da cutar sankaro a Zamfara da sauran jihohin Najeriya da dama, amin. In ji Maidugu GTY Kanamma da Mustapha Lawan Kanamma. Salam Jiyoyin Hausa, in ji Abdulsalamu mai walda gas Damban, wanda ce mu dai talakawan Najeriya yanzu mun gane masu hana ruwa gudu a majalisa. Adomi ita ce Allah ya kai mu lokacin zabe domin ƙuri'a mu ta yi aiki. Assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da jam'iyyar APC mai mulki ta dauka na sasanta tsakanin bangaren majalisa da nazartarwa game da takun saka da ya shiga tsakanin su hakan yayi daidai. Muna fata Allah ya sa a yi nasarar shawo kan al'amarin. Ji Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe wajen kyautatawa al'ummar mazabar su.
Kafin ku ji labaru a takaice ga wannan sanarwa. Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Professor Kiwon Lafiya na Balarabe Sani Garko.
To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wata kila ya yi cakudu da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya hada ya ci in ya san gutsura ya ba wani. Wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana son mutum ya zama na cewa jikinsa garkuwar jikin sana da ƙarfi sai samun wasu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba, sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. To ina ganin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta ciwon ciwon sankarau. Allah ya sa mu dace.
Haka ne ga takaitattun labarai kafin mai sallama.
A takaice, kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na wani zama na gaggawa yau Laraba don tattauna batun harin guba da aka kai a Siriya wanda ya kashe mutane da yawa a daidai lokacin da duniya ke Allah wadai da wannan lamarin. Wakilai da jami'an diplomasiya da kuma ƙwararru na ɗora laifin abin da ya faru a garin Khan Sheikhoun a kan dakarun shugaba Bashar al-Assad da ƙawayensa na ƙasar Rasha. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce waɗanda harin ya shafa na nuna alamun sun shaƙi gubar da ke janyo illa ga jijiyar ɗan adam. Gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi yau Laraba a kusa da sansanin jiragen ƙarƙashin ruwa na ƙasar na nuna alamun sojojin ƙasar sun fara ɗaukar matakan kariya daga barazana harin bazata daga Amurka. Aƙalla mutane bakwai sun rasa rayukansu a yau Laraba bayan da wata mota dankare da ababen fashewa ta tarwatse a wajen wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin Somalia. Wurin cin abincin na kusa da ofishin ma'aikatan tsaron cikin gida da ta kula da harkokin matasa da wasanni. Ya zuwa yanzu dai waɗanda wato babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Amma 'yan ƙungiyar Al-Shabab masu tsauran ra'ayi da ke da alaƙa da Al-Qaida sun sha kai makamantan waɗannan hare-haren a baya.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro sai kuma da daddare misalin 9:30 agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A lokacin muke fatar jin ra'ayi ko kuma shawarwarin ku akan yadda kuke ganin za a inganta shirin da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi na rage zaman kashe wando da ake cewa N-Power da Turanci. A halin yanzu kuwa a dakaci yau da gobe.